والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake dawo da mu wannan tafsiri na Al-Qur'ani mai girma. Yau 11 ne ga watan 9 hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama 1442. Kuma kamar yadda aka sani muna kan cikin suratul A'raf, kuma ƙarshe ayar da take magana akan ambaton Ubangiji a cikin rai tare da tawabi'i da kuma koyewa ba tare da bayyanawa ba, kuma safiya da maraice kamar yadda nassin Qur'ani ya nuna. So kafin mu ci gaba, akwai tambayoyi wanda ya kamata mu amsa. Wani ce, malam ya hayyu ya qayyum ya ji kan iyaye. Tambaya ta anan ita ce, malam a taimaka a yi mana ƙarin bayani a kan gina gidan haya na 'yan makaranta. To wallahu alam, amma dai ba gidan haya bai taƙaita kawai a kan 'yan makaranta ba, kawai dai mu faɗi abin da ya kamata na gidan haya. Amma na 'yan makaranta ina ga kamar inda ba 'yan makaranta ma ana samun gidajen haya da kuma gine-ginen abin da ake kira hotel-hotel. Duk waɗannan kusan abu guda suke tafiya tun da masaukai ne, amma hotel ya ɗan sha bamban, don galibin hotel matafiyi ne yake amfani da shi. Ko da yake mazauni ma yana iya kama hotel a yi ta cajinsa kuɗi kullum da yake yana da ƙarfi, amma dai idan an ce hotel to yawanci mutane ne matafiya wanda suke yada zango su gama aikin su su tafi, ko su gama zaman su su yi gaba. Yawanci za ka ga duk gidajen da Saudiya suke ginawa kamar gidaje ne kawai na hotel-hotel ne, saboda yawanci matafiya aikin umra da aikin haji nan suke sauka. To gidan haya babu laifi a gina shi, domin hadisi ya nuna cewa ana yin su, kuma ana ma iya gidan wanka irin wanda ake yi, mutane su zo su yi wanka, ko gidan ba haya, duk waɗannan ana yi. Ƙa'idojinsu kuma shi ne a tafiyar da shi a kan yadda Allah yake so. Wato kada a gina hotel ko gidan haya ya zamanto an taimaka ma wani abu na bauta ma wani Allah ba Allah ba. Sannan kuma kada a bari a rinƙa yin shaye-shaye a gidan. Sannan kada ya zamanto cewa yin zinace-zinace ko yin liwaɗi ko wasu abubuwa da ba su dace ba, ko su zamanto masauƙai ko mafaka ga mutanen da suka zamanto masu sabo. Wannan duka ba a buƙata. Sawa'un ɗalibai masu karatu za a ba ma, ko kuma dai mutane ne haka kawai ba ɗalibai ba, kamar wani abin yana samun matsala tun jiya ko ku gyara shi, mana in ba zai yi ba a sai wani ko ba haka ba. Yawa yake za mu tsaya kawai yana mana gadara, kuma akwai wani irin sa na sayarwa ba haka ba ne? Yawa, amma a kyale shi kawai yana cewa mutane gadara, akwai wani kuma na sayarwa irinsa ba sai a siyo ba? Na'am. Ai kun ji ya fara warewa ko? Ta, shi kenan. Saboda haka duk waɗannan abubuwa su zama cewan ba su taimaka a wajen saba ma Allah ba. Duk wani abun da za a yi shi na sabon Allah, to kada mai gidan haya ya bari a yi. Sawa'un wannan abun zinace-zinace ne, ko taimaka ma wajen bautata mu wani Allah ba Allah ba, ko kafa wata ibada ta shiririta, ko gidan ya zama wani zango na hada munafurci yadda za a zo kila a rinka shan wiwi ko wani abu mai kama da haka, waɗanda duk waɗannan ba su halatta ba. Dole ne idan ka gina gidan haya to kuma ka sa idanu su waye suke zaune a ciki kuma me suke yi, saboda kada ka zama man sanna sunnatan sayyi'a wanda ya kafa wata mummunar hanya kuma ake binta ake aiki da ita. Fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyama. Wannan shine abin da ake da bukata a kiyaye. Haka kuma wajen hotel duk waɗannan su ake da bukata. Idan an yi makaranta, misali kai compound dan ƴan makaranta, to dole fa ya zamanto akwai ka'ida sananna, ba da ma wani ya je dauko ta daliba su zo su shiga su ta yin abin da ba shikenan ba, ba daidai ba ne. Idan da sanin ka ake wannan, to za ka dauki commission. Yawa, haka in ka gina lodging ka bari ana yin abubuwan da ba su kenan ba, za ka samu kudi kuma za ka samu zunubi. Da commission da zunubi da ake yi a wannan duk za ka dauka. Saboda haka dole ya zamanto cewa idan an gina waɗannan gurare, to dole ya zamanto an kiyaye su. Misali yanzu a Saudiya za ka ga idan za ka je irin waɗannan abubuwa da matakka, watakila ya kamata tun daga nan a wajen visa a san cewa hurma ce, don su haka suke kiranta. Idan ka ce laka hurma, to sun san cewa kana da matar aure ne, za a baka ɗaki shi kenan. Amma wani abu mai kama da haka to ba sa yarda da shi, kuma idan ya tabbata sun same ka da laifi to za ka gamu da matsala, iyakar matsala ku. Wannan shine abin da ya kamata. Mai faru ne huta ko? Na? Na? To sai mai tambaya ta biyu yana cewa Malam Allah ya ƙara ma rayuwa albarka. Malam zan iya yi wa wato makusantana kamar iyaye? Iyayen da makusanta ne? A suka sun wuce wannan babin ai malam, da Allah kai haƙuri da Allah. Iyaye ka kira su da makusanta? Allah ma zai kira su da haka ba. Su walidai ne ya kira su. Akwai kuma wal aqrabi. Wannan su ne makusanta, amma iyaye sun wuce wannan. Kuma ma bari dai mu ƙarisa. Ya ce kamar iyaye, kannai da sauransu, wato zan iya yi wa makusantana kamar iyaye, kannai da sauransu sadaka ko kyauta da kudin ruwa da banki suka ƙara min akan wata ajiya da wata ajiya da taboyi ne ko menene, sai a sha ruwa lafiya. To ina son wannan magana ka gyara ta. Mahaifinka baya cikin wanda zaka ba shi sadaka, ya fi ƙarfin haka. Mahaifinka ko da sadaka ce ta zakka halal, idan ka cire ba za ka mai da mahaifinka miskini ba, saboda Allah ya baka kuɗi. Ko ba za ka mai da mahaifiyarka miskiniya ba, saboda Allah ya baka kuɗi. Wannan wajibi ne ka siyar da su, wajibi ne mutane su daina wannan kasassabar da wannan garajen. Da kuma kawai in mutum ya samu kuɗi sai ya ga kamar duk duniya ba irinsa, wannan ba haka lamarin yake ba. Akwai waɗanda suka fi ka kuma ba su da kuɗi, iyayenka sun fi ka duk yadda za ka. To sannan kuma kannai ya ce da sauransu, sannan kuma yana maganar kuɗin ruwa wato riba kenan, wanda banki ya bashi yana ta'ammuli da riba ko a banki. To irin waɗannan kudaden Abubakar Jazairi ya musu hukunci, ya ce kuɗi ne wanda wato in ya zama dole sai kai mu'amala da banki da yake da ta'ammuli da riba nan ma fa wai ana so bane ka je bankin da baya ta'ammuli da riba ka bude account shi yafi maka alheri in akwai shi idan babu shi ya zamanto kudin ka suna cikin rigima in ka zo gida da su ka ajiye akwai barayi akwai barazana to irin wannan idan an sa maka interest na riba to yake baya halatta kai amfani da shi na farko kenan sannan kuma baya halatta kai kyauta da shi sannan baya halatta kuma kai sadaka da shi saboda ya za ka yi sadaka da haram kuma ya za a yi ka ba mu wani haram bayan kai ka kici kuma bayan kai na maganar da haram din da ka ciyar da mahaifinka ka ɗauka ka bashi sannan kuma da haram din da ka ciyar da ɗanenka tun da ya yarda cewa wannan dukiyar ba ta halal bace shi yasa yake neman yadda zai yi ita da halal ne da ba zai yi magana ba to ma tun da haramun ne to kuma haramun din sai su ƙare a cikin gidanka daga tsakanin mahaifanka da yayunka da ƙannenka a nan zai ta ƙare ai baka yi abin da ya kamata ba shi yasa Abubakar al-Jazairi yake ba za ka ba ma kowa ba abin da za ka yi da wannan in har kana da tunanin in ka bar kudin suna da yawa kuma za su karfafi kafirci watakila a babu wani wanda ba musulmi ba ko wani abu bai kama da haka a karfafe shi a ibadarsa to abin da ya kamata ka yi shi ne ka ɗauki kudin ka yi aiki a kan abin da ba shi da bambanci da musulmi da kafiri a kan wannan abu ko a fahimci maganar yawa yanzu kamar ka gina kwalta kafiri zai hau musulmi ma zai hau ko yawa idan ka tona ka yi gada musulmi zai hau wanda ba musulmi ma zai hau ko idan ka yi banci a makaranta ta boko wanda ba musulmi ba zai hau wanda yake musulmi zai hau ko to waɗannan su ne amma a hakan din ma yana da shawarar cewa kada ka yi abin da za a ci shi ne a sa a ciki ko da musulmi da ba wanda ba musulmi ba za su yi amfani da shi misali a ce ka tona rijiya kaga wanda ba musulmi ba zai sha wanda yake musulmi zai sha a ka yi abin da kawai taka shi za a yi a amfana da shi kamar benci a zauna a kansa kamar kwalta bai za a yi kamar gada bai za a yi waɗannan su ne ya kamata ka yi amfani da irin wannan kuɗin amma ba wai ka ciyar da abin nan ba wannan dai shi ne amsa to amma zan ƙara jan hankali ne akan wannan mutane wallahi tallahi don kun yi kuɗi ku daina barin iyayenku wai miskinai ne wannan ba daidai ba ne yanzu wannan idan dukiyar nan halatta shikenan sai a ce ba wa babansa zakka tsakani da Allah wannan ba daidai ba ne iyaye sun fi ƙarfin haka an tawa maluka li abi sai da kuɗinka duk na mahaifinka ne sannan mahaifiyarka kuma ta fi girman nauyi sama ma da mahaifinka haƙƙinta ya fi nauyi sama da na mahaifinka so uwa da uba sun fita daga layin waɗanda kake tunanin duk wata ƙazanta da ka ɗauko a kuɗi za ka ɗora musu za ka ba su ita sun wuce wannan matsayin don haka ba za su ci sadakar ka ba tunda Allah ya baka kuɗi sai dai su ci daga uwar kuɗin da kake da shi idan ka cire ka ba mafaƙirai an yadda ƴaƴanka da suka zamanto sun balaga wanda ba wajibi ba ne ka ciyar da su wannan an yadda za ka iya ba su zakka hakanan kuma ƙanne ko yayu waɗanda duk ba su zamanto wajibi ka ciyar da su ba za a ba su zakka amma iyaye wajibi ne a ba su matanka a wajibi ne a ciyar da su matanka wajibi ne a ciyar da su ba za a ba su zakka ba su ma ƴaƴanka ƙanana waɗanda ba su balaga ba su ma kuna son ku ce ni ne ko su ma wajibi ne wato sai an abin na ɗinsu na ga idan mun tashi ton jiya yake ba ku notice dama ba ku kula ba ne tun shekaran jama'a yake ba da notice ɗin ba ku kula ba ne yawa saboda haka ƴaƴanka ƙanana waɗanda ba su balaga ba ana ba su wato ana ciyar da su wajibi ne wannan ba za a ba su zakka ba amma waɗanda suka balaga suka rike kansu da kansu to waɗannan ba dole ne dama ciyar da su ba sun riga sun balaga yanzu su ne ya zama wajibi su ciyar da kai to wannan dan ka ba su zakka ba laifi ba ne haka kuma matan aure ba a ba su su ma wajibi ne a ciyar da su iyaye ba a ba su zakka su ma wajibi ne wato a ciyar da su ina fata an fahimta to jiya mun tashi ne akan sura ta ƙare kuma za mu kawo wato anwa'un azka kuma mun yi ce za mu kawo nau'o'in saboda mun faɗi falalar waɗannan azka ɗin kusan 30 da wani abu a jiya saboda fa'idarsu to za mu karanta nau'o'in azkar ɗin ba wai don wani abu ba sai don muhimmancinsu sannan in mun gama sai mu shiga abin da ya shafi sabuwar sura da za mu shiga ta suratul anfal insha Allah abu na farko shi ne azkar ɗinnan waɗanda malamai suka tantance su suka tsame su suka fito da su a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa kuma nau'in ɗinsu waɗanda ake yi da safe a kuma yi da yamma su ma sun kai 31 kuma dukkansu babu wanda yake wato iri ɗaya ne aka maimaita shi kowanne daban-daban yake saboda haka abinda ake da bukata shine ka ware musu lokaci saboda muhimmancinsu da irin amfaninsu wasu malamai sun faɗi amfaninsu ƙarara a cikin yadda suka kawo su wasu kuwa ba a faɗi falalar da za a samu ba wanda kuma shi ɗan adam yana da kwaɗayi duk abinda yake yi yana son a gaya masa iya abinda zai samu da wani lokacin ma sai ga mutum addu'a ce sai wani ya rubuto ya ce me falalarta kaga kenan idan ba a daddane da shi ba nawa za a biya shi kila ba zai yi ba amma in an gaya masa ga abinda za a bashi to shikenan watakila zai ɗauka ya kai da yawa mutane za ka ga suna irin waɗannan tambayoyi na farko daga cikin azkar na safiya ko na maraice ko kuma na kwanciya akwai ayatul kursi wannan ayatul kursi ba na jin akwai wanda bai iya ta ba kowa ya iya sai dai wani ya fi wani iyawa to kuma kun san iya furta kalmomi wato ta hanyar addu'a suna da tasiri wajen karɓuwar addu'ar da kuma miƙa ta wajen Ubangiji ta yadda ake sonta akwai waɗanda suke addu'a sun shayi shekara da shekaru amma suna cewa har yanzu ba su ga amsa ba saboda galibi za ka ga mutane yadda suke da lafazin addu'o'in ba shi ne abin da ya kamata su yi ba ma'ana wani ya ji ne wani yana yi bai iya koya a wajen bakin wani malami da ya iya karantawa ya karanta masa ba haka kawai shi ma ya ji wato ana yi sai kuma ya kwasa yanzu misalin irin addu'ar nan ta Allah ya sa mu gama lafiya da yawa za ka ji masallata in an tashi zai fita masallaci sai Allah ya sa mu gama lafiya sai ya fita wannan ita ce ya saba da ita ko da kuwa sallar da ya yi ba a gama ta lafiya ba don wani yana yin sallah ba a gama sallar lafiya ba kuma amma zai tsaya yi wannan za a ga wata irin sallah da ba ta wuce minti biyu wata amma sai a tsaya ana ta doguwar addu'ar da za ta kai minti 10 to ai ka gama lafiya amma ina ganin kamar ba ta mata so ba saboda ai ba ka bi abin da ya kamata kai ba saboda haka lafuzan suna da kyau za mu karanta su ko da ba mu fassara su ba domin a karanta su watakila wani yanzu dubin ɗinsu yake so ya yi kuma zai ji yadda ake karanta su ko ba mu faɗi ma'anarsu ba to furta su ɗin ya zamanto yadda ake buƙata aka furta su misali yanzu za ka ga addu'ar da ta zo cikin alƙur'ani mai dunƙulalliyar ma'ana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar kaga mutane da yawa zaka ji wani yana cewa rabbana ataina, to ba ataina bane gaskiya. In ka karanta da ataina, to ina ga ba ma roƙo kake ba, wani labari kake bayarwa ma Ubangiji, kuma bai dace ka zo kana ba mu Allah wannan labarin ba. Domin atina shine ka ba mu, amma ataina kuma mun bayar. To yanzu kaga kai kake gaya ma Ubangiji kun bayar. So rabbana ataina, ya Allah Ubangiji fa mun bayar, me kuka bayar? To wannan lafazin shine yake da matsala, saboda rashin sanin yadda ya kamata. To sai ya zamanto cewa je ka kawo, sai ya zamanto cewa ba a bada lafazin yadda ya kamata ba. Abu na farko a azkar din shine akwai ayatul kursi, kamar yadda nan fada, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Nan ma zaka ji wani yana cewa sinatu, la ta'khudhuhu sinatun, ba sinatun bane, sinatun ne wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhni يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وانا آياتي أتتم سورة البقرة تازو أنمبر آية ناتري بيودهم سند بيار أتتم سورة البقرة كما قوايا سابكرا تاتا a gurabin sallah, illa iyaka a wajen azkar din ne ba a iya ba, wasu ba su cika abin nan dinta ba. To ba ma buƙatar sai mun fassara, saboda mun riga mun yi fassarar ta da tafsirin ta a baya a cikin suratul baqara. Amma za mu faɗi wani abu daga falalarta, saboda girman falala da take da shi. Ya zo cikin hadisin manzo Allah cewa ayatul kursi tana daga cikin manya-manyan ayoyin alkur'ani, waɗanda dukkan ayoyin qur'ani manya ne masu girma, amma idan hadisi ya keɓe wasu ya fitar da girmansu da matsayarsu da darajarsu, to dole a ba su wannan matsayin irin nasu. Kuma ana nuna cewa manzo Allah yana nuna cewa in ka karanta wannan ayatul kursi a za ka kwanta, babu abin da zai iya cutar da kai na shedani. Hasali ma mala'ika ake sawa ya tsare ka. Kuma ya zo a matsalar da ta faru tsakanin shedan da Abu Huraira, wanda ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga abin da ya faru, wanda shedan din ya yi masa alƙawarin cewa zai sanar da shi wani abu daga cikin Alƙur'ani. Idan ya zo kwanciya ya karanta shi, idan ya karanta shi, shedan ba zai zo inda yake ba. To kaga kenan yanzu duk wanda yake son ya kwanta a masa maganin shedan, to ya karanta ayatul kursi, banda azkar din safen da ake karanta ta, banda kuma na yamma. Idan ka zo kwanciya ka karanta ayatul kursi. Manzon Allah ya ce man qala ha hina yusbihu, wanda ya faɗi wannan addu'ar a lokacin da ya waye gari, ujira min aljinni, za a tsare shi daga shedan aljani, hatta yumsiya, har sai ya kai yamma. Wa man qala ha hina yumsi, wanda ya faɗe ta ko lokacin da aka yi da yamma, to za a tsare shi daga aljani hatta yusbiha, har sai ya waye gari. To kenan kaga wannan guda ɗaya ne. Wannan kuma sai yake nuna maka za ka yi na safe, za ka yi na yamma. Idan ka yi na yamma, kariya ce a wannan daren har asuba. Idan ka yi na asuba kuma na safiya, to kariya ce daga shedan har yamma. Idan ɗan adam zai yi ta jujjuyawa a tsakanin wannan kullum, ka yi da safe, in yamma ta zo ka yi, haka kake rayuwa. To an tsare ka daga sharrin shedan, an tsare ka kuma daga aljani mai cutarwa. Wannan kenan. Zikiri na biyu shine karatun qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا احد wannan sau uku ruwaya ta tabbatar idan mutum zai yi da safi sau uku idan mutum zai yi da yamma sau uku shi ma ga abinda aka ce akan falalar wannan sura man qalaha wanda ya fade ta hina yusbihu lokacin da ya wayi gari wa hina yumsi da lokacin da kuma ya kai yamma kafatu min kulli shay ta ishe shi daga komai ta isan maka akan komai ta isan maka komai din nan sai ka fassara koma menene ko tunda kafartu ne min kulli shay ta isan maka daga dukkan komai sharrun mai sharri Allah zai tsare an gane wane ne duka Allah zai tsare kai sau uku a ƙarƙashin wannan har yanzu akwai suratul falaq qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad shi ma wannan sau uku ake da safe kuma sau uku ake yi da yamma shi ma ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi man qalaha hina yusbihu wanda ya fade ta lokacin da ya wayi gari sau uku wa hina yumsi da kuma lokacin da ya kai yamma kafatu min kulli shay ta isan masa daga komai wata rana manzo Allah ya ji wani yana karanta ta a sallah yace wannan fa yayi tsari da abinda babu tsari kamar irinsa wanda duk ya karanta wannan ya nemi tsari daga dukkan tsari kuma babu tsarin da ya kai wannan to amma za ka ga mutane da kasassafa sun bar wannan sai mutum ya je ya dauko wani abu na surkulle wani ma igiya ce ba ta da tasirin komai wani kuma saboda an rena ma ba hankali sai a bar tsuntsun da ya mutu sai a dauko bakinsa sai a rufa maka a sa tsuntsun fa ya mutu amma saboda kai ba ka da hankali ga abin da annabi ya koya maka ga tsaro iri daban-daban wanda Allah ya maka amma sai ga ba za ka yi amfani da shi ba sai a je a ɗauki bakin tsuntsu sai a yaudare ka kuma ka biya mushen bakin tsuntsu kuma ka zo ka ci gaba da ɗaurawa kuma ka bar ayoyin alƙur'ani ga su kuma sadidan waɗannan su ne ake kira sadidan daga wajen Allah bayani kuma daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ka huta na hudu daga cikinsu shi ne suratun nas qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas shi ma wannan sau uku ne cikin zikirin safe da cikin zikirin yamma sau uku ake kuma ga abinda aka ce akai man qalaha wanda ya fadi wannan hina yusbihu lokacin da ya wayi gari wa hina yumsi da kuma lokacin da ya kai yamma kafatu min kulli shay ta isan masa daga dukkan komai sau uku ana yi da yamma ana yi da safe wasu malaman sun tafi akan cewa a gurbin sallar asuba da safe da yamma kuma a gurbin sallar la'asar amma fa in ka shiga dare kai ba kai laifi ba saboda wani abu ya shagaltar da kai kila har sai da magariba kai to ba a cewa kai laifi kuma azkar ɗinka sun yi kuma abin da ake samu na fa'ida insha Allah muna da tsammanin za a samu waɗannan su ne daga alƙur'ani to sauran kuma za su zo daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na biyar shi ne faɗin manzo Allah da ya ce asbahana wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da rabbi a'udhu bika min al-kasal وسوء الكبر rabbi a'udhu bika min adhabin fil nar adhabin fil nar wa adhabin fil qabr. Wannan shine zikiri na biyar wanda ake yin sa, wato wannan yanzu mun yi na safe ne, amma idan ka zo a madadin asbahana sai zamanto amsaina wa amsal mulk. Wannan shine sai wato zikiri na shida shi, wannan ba mu samu wata falala da aka ce gashi abin da za a baka ba, don kada ka jira mu ka rinka cewa to wancan an ce kaza, wannan kuma to ba a ce mana komai ba, ba a ce muku komai ba, mu ba za mu ce komai ba, kuma haka za mu wuce. Yawa ka yi shi a matsayin annabi ya gaya maka ka yi kawai a tafi. Sai kuma na shida shi ne Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Sau daya, wannan ma da ya wuce sau daya, ba a yin sau uku, shi sau daya ne. Sai kuma bayani da aka ce wanda yayi wannan me zai faru da shi, man qalaha, wanda ya faɗi wannan da muka yi na shidan nan, muqinan biha, yana mai sakankancewa da tabbatarwa da wannan abu a ransa, hina yumsi, lokacin da ya kai yamma yayi wannan, wa mata sai ya mutu min lailatihi, a daransa, dakhala aljanna, zai shiga aljanna, kaji magarin shiga aljanna. Wa kadhalika hina yusbihu, haka kuma idan ya wayi gari yayi sai ya mutu a wannan wuni, zai shiga aljanna. Dan haka sharadin ta kawai shine man qala ha muqinan, wanda ya faɗa yana da yaqini da sakankancewa, dan kada ka faɗa kana da shakku ka zo ka ce mana kaza da kaza, ko dan ma dai ba abun duniya aka ce zaka samu ba, samun aljanna ne. Dan kaga in ma baka samu ba, ba wanda zaka tuhuma, dan alahira ba zaka tuhumi kowa ba. Yawa, amma in an ce ana samun kuɗi a wannan duniyar sai baka samu ba, zaka ce to sun ce za a samu kuɗi, kuma gashi ba a samu ba, to biya ya kenan. To shi annabi cewa man qala ha muqinan, wanda ya faɗe ta yana da yaqini, sai mutuwa ta riske shi a safiyar ko a wuni, dakhala aljanna, zai shiga aljanna. Allah ka ba mu dacewa, a saka yaqini a ciki. Na bakwai daga cikin zikiri, na bakwai, nau'i na bakwai, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyya. Wannan shi ma sau uku ake yi, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyya. Ka faɗa sau uku. Man qalaha, yace wanda ya faɗi wannan, hina yusbihu, lokacin da ya wayi gari, wa hina yumsi, da lokacin da ya kai yamma, kana haqqan ala allahi an yurdiyahu yawm alqiyama, ya zama haqqi, ko ka ce tilas, Allah ya tilasta ma kansa, Allah din zai yardar da wannan mutumin a ranar tashin alkiyama, kamar yadda ya yarda Allah shine abin bauta, to Allah zai masa kyaututtukan da shi ma sai ya gamsu ya yarda, idan ka faɗa sau uku. Zikiri na takwas, nau'i na takwas shine Allahumma inni asbahatu ushiduka wa ushidu hamalata arshik wa mala'ikatak wa jami'a khalqik annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdak la sharika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Sau hudu, amma ruwaya ta zo akwai sau biyu ma, akwai sau daya, akwai sau uku wannan, amma dai da yawa za ka ga cewa malamai suna magana akan sau hudu. Man qalaha, wanda ya faɗi wannan sau hudu da safe ko da yamma, ataqahu Allahu minan nar, Allah zai yanta shi daga barin wuta. Shi ma wannan maganin shiga wuta ne, maganin shiga wuta ne. In za ka faɗi wannan sau hudu to ba za ka shiga wuta ba. Allah zai yanta ka daga barin wutar jahannama, bata isa ba. Allah tabaraka wa ta'ala zai ma wannan bayani. Nau'in zikiri na tara, اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. wannan shi kuma sau daya zalace sau daya za a faɗi daraja da lada da za a samu. man qalaha, wanda ya faɗe ta hina yusbihu, wato lokacin da ya kai safiya ko kuma lokacin da ya kai yamma. adda shukura yaumihi, wannan ya bada godiyar wannan wunin. dukkan abin da Allah yake son bawa ya gode masa a wannan wunin, to ka bada wajibin wannan godiyar a wannan ranar, saboda ka faɗi wannan zikirin sau ɗaya. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika lak falakal hamdu wa lakash shukr. To ka sauke wajibi na godiyar da Allah yake son kai masa. Zikiri na goma, nau'in zikiri na goma shine hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Wannan ana fadin shi har sau bakwai. Duk adadin da aka zo da shi shine adadin da shari'a ta ce ai ka tsaya a wannan gurin, kar ka nemi sai kai wani ƙari, ka tsaya a inda aka ce ka tsaya. Mai ahalar yana cewa wa yaqifa inda amrihi, ko wani aiki, ka tsaya inda aka umurce ka, ka tsaya kuma inda aka hana ka. Sau bakwai za a faɗi wannan. Tunda muka fara ba a samu sau bakwai bakwai ba, waɗancan sau uku uku, sai sau ɗaya ɗaya, sai kuma sau hudu, sai sau uku uku. Man qalaha, wanda ya faɗi wannan sau bakwai, kafafu Allahu ma ahammahu min amri dunya wal akhirah. To anan kan kuɗi za su shigo ciki. Kaji an fara, na'am, na'am. Jama'a ɗan adam yana son kuɗi. Allah sarki. To Allah kawo masu amfani. Man qalaha, wanda ya faɗe ta sau bakwai ɗin nan, Allah ya isar masa da duk abin da ya dame shi na al'amarin duniya da na lahira. Duk abin da ya dame ka Allah ya isar maka. To a fahimta, idan mun faɗi irin waɗannan maganganun, a daina kuma tsammanin yanzu wani shi kawai in ya faɗa shi kenan za a tara masa kuɗi tili-tili, ya zamanto mai zakakkunan kuɗi a kawun iri da ƙaba. Wannan muke magana ba. Shi arziki kamar yadda muka faɗa, ai kamar yadda annabi ne ya faɗa, ya ce wanda duk wato ya wayi gari yana lafiya, yana cikin aminci, kuma an azurta shi daga abin da zai ci na wannan wuni, ai ka annama hizat lahu dunya wal akhirah, kamar an bashi duniya ce gaba daya, wa azafiriha, da duk abin da ake ci. Saboda kwanciyar hankalin dama shi ne ka samu abin da za ka rayu. Ka rayu ba cikin kunci ba. Yanzu akwai mutanen da kana rayuwa haka, kana ci kana sha, a hakan yadda kake a ayyukanka kana ci kana sha, amma babu wani mutumin da zai zo tsaya ya ce maka yana jin ka bashi, ba ƙaramin arziki ba ne. Amma akwai wanda motocinsa ma suna da yawa, amma wallahi an fara maka lissafin bashinsa za ka sha mamaki. Wataƙila bashin sai ya nemi ana shi bacci, kuma sha'awarsa kake, baka san sirrin ba ne. Wala da ka san sirrin da yake ciki, ba za ka yi mafatan kila ka zama yadda yake ba. Wani abu ya ban tausayi malar da takaici, na tausaya ma wasu mutane da aka mutu aka bari. Mutumin ya ɗanyi suna haka da kuɗi, sai ya rasu, sai aka kira mu mu zo a raba gado. Da muka zo mu kuma matsalar mu in an zo raban gado sai mu ce to akwai wasiya, yayi wasiya, in an ce babu to akwai bashi, saboda haka alqur'ani ya ambata sai muka bada tambaya akwai wasiya suka ce ba su santa ba ba wata muka ce to bashi ba suka ce sai dai banki wata kila sai a tambayi banki da aka je aka fara tone tone malam da aka zo daga ƙarshe kudin gidan da yake ciki sai ya kasa biyan bashi da kyar aka samu da wani shegi suka haɗu sai suka zamanto biyan bashin to da muka zo kuma aka kwashe duk waɗannan abubuwa aka tafi to banda suturar sawarsa har motar su tashi ga cikin bashin banda suturar sawarsa sai naira 50 ne ta rage wallahi malam naira 50 ita kadai ta rage ɗaya matar sai ta fashe da kuka ne ce wallahi da ni ma zan yi kuka da na taya ki ina tsammanin za a ci kan ba za a ci ba ana tsammanin za a to kaga irin wannan ne to kai kana gefe sai kai ta mamaki sai kai ta so amma baka san arzikin da Allah ya maka ba to mu wannan shine arziki yanzu a ce in za ka mutu ba bashin kowa a kanka kuma kana cin halaliyarka kana bauta ma Allah ai ka gama arziki amma ka mutu ana maganar bashi matsala to kuma ga shi galibin kasuwancin abubuwa ga suna bari mu bar wannan babin mu tafi kan zikirin mu kawai a rabu da su kowa dai ya makansa fada saboda akwai mutuwa ka yi makanka fada wallahi wajen tara karkacen bashi a kan kuma kun ga saboda annabi baya son mutum ya mutu da bashi har ma kin yin sallah yake akan wanda ya mutu da bashi akan zikiri na 11 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم انا ينسى سوء بياني daga falala akan wannan yace wanda duk yayi wannan sau uku lam yudirhu min Allah shay'un babu wani abu da zai iya cutar da wannan mutum in dai fadi wannan بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم سو اكو ده سافي سو اكو ده يبو باين صلى الله عليه وسلم با ابن ده زي تشوتر ده كاي ا رايوا الله زي تريك نوع ذكري نا 12 شي ده اللهم بك اصبحنا اذن او تو بك امسينا ان غاني وبك نحيا وبك نموت واليك النشور wannan ba mu samu wani abu da zamu fada akan sa ba dan haka zamu wuce ba wani abu da zamu dora maka mu ce in kai za a yi ba kara mu ba mu samu ba kai shi a matsayin annabi ya ce kai ibada ce koyi da kwakwafa daga manzon tsira sallallahu alaihi wasallama wannan kadai darajar ta ishe ka nau'in zikiri na 13 شيني أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين سوطع شيما ونمبا أبن نظام فتا مكا أكي سبدا مسامو أبن نظام فتا أكن سبا سينو إن ذكري نغو مشاهدو شينه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سوءك وانا نجي شينه من ذا الله صلى الله عليه وسلم يبرما تشتنا تي هر يفي في داو يتي متى تندنا تفي ميجيكي تتي متى غاشي 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 yace to ai in na gaya miki wannan yafi abinda duk kika zauna kina ta yi din subhanallahi wa bihamdihi adad khalqihi gurgudan yawan halittar ubangiji ka san adadin su to in kai wannan fa gurgudan yawan halittar Allah kai to ai ka san baka san yawan adadin wannan ba dan haka darajar tana da yawa kuma sau uku ake nau'in zikiri na 15 شيني اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت سو أكو شيما wannan kuma ya shafi rayuwarka da lafiyar jikinka da kunnuwanka da idanunka da jikinka abinda kake nema shine duk su zaman to lafiyayyu ingantattu wannan a karan jiki kenan sau uku shi ma aiki shi ma babu wani abin da zamu faɗa akai na 16 nau'in zikiri shine Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal faqr wa a'udhu bika min azabil qabr La ilaha illa anta sau uku ka dai fahimci abin da ai ko ba a ce maka ga abun ba ai ka san al-kufru kam kuma ka san faqaru ba wanda bai san shi ba ko kuma ka san azabul qabr to waɗannan tsari ake da su saboda haka waɗannan sun isa girman falala da abin da aka fito maka da su don dama kana neman tsari da su sau uku zikiri na 17 Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dunya wal-akhirah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya yayi kama da juna na farko Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dunya wal-akhirah sai sake Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي wannan kariya ce akan abubuwa dewa wanda manzo Allah ya tattara su dan ba ma fassara su da muna fassara su zaka ji abubuwan yadda suke amma idan ka roki Allah kai wannan azkar din sau ɗaya ake yin ka da yamma ko da safe yamma da safe zikiri na 18 ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghisu aslih li sha'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarafat aynin sau uku ake yi shi ma babu wani abin da zamu faɗa a kansa saboda ba mu samu ذكري نقوم شاترا أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده سوداء ذكري نوع إنسان عشرين شيني اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم ونشيما صوتيني صوتي أيكي ينصر سنة 21 nau'in zikiri na 21 wanda ana yin sa shi ma safe da yamma a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq wannan akwai abin da aka faɗa akai suna tsare mutun daga dukkan wani abu kai ko wuri ka sauka aka ce baka gane masa ba kawai ka karanta wannan addu'ar Allah zai tsare ka ko yau din nan najin abin nan albanin zaria Allah ya ji kan rai da safi yayi program an sa a gidan wani radio yana ta bayani akan wannan maganin aljani ne maganin shedanu ne duk wani abu da ka sani duk abin da kake da shakku akan ba zai cutar da kai ka karanta wannan addu'ar kawai ka tsaya nau'in zikiri na 22 shine Allahumma salli wa sallim وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما من زال نتوى من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة وان دا دي من صلاتي لوكتن دا غريه واي كما يمن صلاتي لوكتن دا اكي يبما شيطونا يا ساميش رانا تاشن القيامة زي دا ما تكين شيطونا an gane? Wasu malamai sun ce salatin ibrahimiya shi ne ya fi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وانا شيل يفي سيذكري نا أشرين دأكو اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه شما سو أكوني wannan shine malamai suka tafi akan babu abin da yafi tsare ba da baka kariya akan shirka domin shirka tana iya shiga ma dan adam da sauran wasu abubuwa kuma shirka tana iya buya cikin al'amarin mutum kamar yadda aka ce tururuwa in ta yi tafiya akan dutse ba a ganin kafarta cikin duhun dare to waɗannan su ne maganin abin da zaka yi kana neman Allah ya tsare ka daga yi ma Allah shirka da abin da ka sani da ma abin da baka sani ba sau uku ذكري نا أشرين دهولو شيني اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال شي واسو أكو أيكي وانا يا تارو واسو أبو بوا دباء سنتان أدم وانا أبو بوا سساميش الله يا نبي أتكتر وانا أدعو أتكتر وانا wato tsari daga waɗannan abubuwa ne sai zikiri na 25 astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi shi ma sau uku ne istighfari ne amma yana hade da sunayen Allah mafiya girma mafiya daukaka wanda in an roki Allah da su ana amsawa zikiri nau'i na 26 يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك شي ما سو اكو اكي سي ذكري نا 27 اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا wannan sau dai ake yi sai na 28 wadda yake cewa Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim a'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma Allahumma inni a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri kulli dabbatin أنت آخذ بناسيتها إن ربي على صراط مستقيم وانا شماس لأيكي نسا سينا 29 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير شي صوت لأيكي صوت لأيكي كانت له عدل 10 رقباء واتوريقاب ينا دي دي دا انت بايق دا غوما kuma wanda yayi sau 100 wa kutibat lahu 100 hasana za a rubuta masa kyawawa guda 100 wa muhiyat anhu 100 sayyi'a za a shafe masa munana guda 100 wa kanat lahu hirzan min ash-shaytan kuma zai zamanto tsaro a gare shi daga shaytan sai zikiri na 30 shine subhanallahi wa bihamdi shi ma sau 100 ake wato idan kai sau 100 huddat khataya ku za a shafe duk kurakuranka wa in kanat mithla zabadil bahr koda sun kai misalin ruwan kogi za a kankare maka su lam yati ahadun yawmal qiyama babu wani daya kuma da zai zo ranar tashin alqiyama bi afdali mimma jaa bihi da abun da yafi naka illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alayhi sai dai mutumin da yazo da misalin abun da kai ka fada ko kuma ya kara akan naka wato ya nuna za ka yi fiye da 100 kenan sai zikiri na 31 shine astaghfirullah wa atubu ilay istighfari kenan wannan kuma shine na ƙarshe shi ma sau 100 mi'atu hasana idan ka yi shi za a rubuta za a baka kyawawa guda 100 wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'a za a shafe maka kurakurai guda 100 wa kana lahu irzan min ash-shaytan kuma za su zamanto tsaro a gare ka daga shaytan hina yumsi a lokacin da ka kai yamma sai dai ƙarin bayani wannan azkar na safe da muka ambata amma mun ce na yamma za ka sa amsaina ne sannan kuma a na yamma ana zuwa da ayatul abinan amanar rasul wanda shi ba mu kawo shi ba amanar rasul yana shiga cikin wannan har ƙarshen suratul baqara kenan daga amanar rasul zuwa wannan ƙarshen waɗannan su ne anwa'ul azkar jiya mun faɗi falala ko kuma mun faɗi wato ladubba to yau kuma mun faɗi anwa wato saboda amfanin su yasa muka dade tafsirin muka shigo da wannan wannan a gobe insha Allah ku zamu dora akan sabuwar sura ita ce suratul anfal insha Allah saboda wannan aya ta karshe ta cikin suratul araf ta gode maganan ambaton Allah da zikirin Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa muka kawo wannan muna fata Allah ya bamu dacewa Allah ya mana muwafaka Allah ya karbi abubuwan da muke yi cikin wannan watan Ramadan Allah ka sanya mu cikin waɗanda ake ƙyantawa daga barin motar jahannama a wannan wata. Na'am.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Amin muna godiya da
Allah. Fatan Allah ya karbi dukkan ayyukan ka na alkhairi.
Amin muna godiya.
Kuma dukkan hidima da kake yi na karantarwa Allah ya saka maka a mizanin ka.
Amin muna godiya da
Allah. Fatan Allah ya kifan iya mahaifanka.
Na godiya.
Allah kuma ya kare imanin ka.
Amin amin. Na gode.
Eh wani bawo Allah ya bada Qur'ani 11 ina cikin da bukatu na alkhairi Allah ya
yarda amin Allah ya yarda
kuma na wani Qur'ani ko ta ba Qur'ani guda biyar da shi ya nace shi da mu kuwa kuma Allah ya yarda bukatu
shi to Allah ubangiji ya biya bukatu
inda ke na nema iyaye Allah muku rahama Allah ya rahama
Allah ubangiji ya gafarta mu
shi ba shi ba da laifi da shi na wata zuwa Allah ya rahama shi
ni ji Allah ya ba su lafiya
wanda shi kuda da yake ne yake anu a wannan hatta shi ne Allah ya tsoro shi
to Allah ya fitar musu da kayan su
wanda yasa gidan sa kasuwa da yake yan wani yake ne Allah Allah kawo ya tsaya kuma ya samu albarka
to Allah ubangiji ya sayar
wanda yake addu'a ne kuma da neman shawara kun malai shi shi malai ya ta kace ne kun ne kata su ko wajen yin aure amma malai ne ne sai shi maka lalle ba zai hore kake yayi gida to su dai yana ta kokari har ya su kin bi amma dai har yanzu wannan bukata ta sai ke neman malai bai shawara kuma sai shi addu'a Allah ya farwata mu
tsira a baban ya kamata mu tambaya shin yayi magana da Allah ne wannan mutumin zai mallaki gida a bayan kasa in yayi magana kaga da Allah sai ya gaya mana amma abinda baka da iko akan sa ka ce sai an yi shi ga abinda ake da iko akan sa sannan yanzu idan ka mutu baka da gida Allah zai tambaye ka to amma idan kai aure ibada ce kuma ka kare kanka daga sabo to akwai wasu iyaye ka san hankalin su na hankaka ne ba yadda aka iya shine gaskiyar magana in ba haka ba mutum yana da abin da zai yi kana cewa sai yayi gida yanzu dan Allah in tambaye ku tsakanin ku da Allah da waɗanda suke cikin masallacin nan da waɗanda suke waje waɗanda suke da kuɗi suna jin suna da kuɗi yanzu a hannun su
kashi 70 dinmu cikin 100 kashi 70 dinmu
mun fara aure ne da gidan haya a gaya wa mutane gaskiya har shi watakila baban na kama da gidan haya ya fara ba mamaki mafi rinjayen mu kashi 70 cikin 100 na al'umma da gidan haya suka fara bayan sun yi auren Allah ya ba su to yanzu kana maganar cewa wai sai ya yi gida kai kuma baka iya rike masa sha'awa ba yanzu idan ya shiga zinaya za ka yi ka dubi yadda iyaye suke taimakawa wajen cewa a shiga wani hali da ni kan manzo Allah da ya zo ba cewa ya ma'asharar shabab ba man istata'a minkumul ba'ata ko cewa ya man istata'a minkumul baita dan me wani zai zo yi wannan shari'ar kuma akan wannan dan me wani zai zo yi shakanta dama ce saboda haka gaskiya ka koma ka sake shawartar mahaifinka mu dan baya hannunmu ne da mun gaya masa ba mu san shi ba kuma wannan ba riri bane mutum ya zo ya tsaya akan wannan ya kamata yi duk abin da ɗansa zai kubuta daga zina ya kamata yi wannan ba ka sa sharadi akan abin da ba shine Allah ya sa sharadi ba saboda ya ci gaba da addu'a amma ya ci gaba da neman aure idan kuma uban ya ki to gaskiya ya sa wasu mutane su hada da uban a gaya wa uban gaskiyar magana shine gaskiyar magana yawa ba dalili bane wannan ka zo ka tsaya akan irin wannan akwai wasu ma da suke da su ma masu kamar wani irin hankali su ma waɗanda suke ganin ƴaƴansu sun samu mazaje ba za su aurar da su ba sai ta gama NCE ko sai ta gama degree sai ta duk kuna da irin wannan mentality da yawan ku suna da irin wannan kawai tsayawa da kai kace malam zan auren maka da ita amma za ta yi karatu wannan sharadin kawai ya kamata ka san to kaga zafin zina da radadin gauranci da ta shiga wani hali a jami'a tana bin wasu mutane duk an sauke mata don tana da miji shi yasa Allah ya ce in ka tsaya da wannan illa tafu'aluhu idan baka ce ta yi auren baka hana ta kun fitna wallahi za ka gamu da fitina wallahi sai ka gamu da fitina ina rantse maka da Allah a cikin ranka sai Allah ya fitine ka ko a cikin dukiyarka ko a cikin zuriyarka in dai ga wata yarinya tana son aure ka hana ta ta bi Allah ka hana ta ta tsare sha'awarta ka hana ta ta samu biyan bukata kai kana kwana da uwarta a daki tana ji tana kallo tana sanin duk abin da kuke wallahi tallahi duk malan sun sani waɗannan yaran ba abin da ba sani kana shiga daki da uwarta ta san me za ta yi amma ita yanzu ka hana ta sake ka ce a magana gaskiya ne ba wani rufi ai
ka hana ta kuma to Allah ya ce in baka bari ta yi ba idan baka bari ta yi auren nan ba ta kun fitna wallahi sai ka samu fitina wa fasadin kuma sai an samu fasadi